Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan amana lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ke tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau 34 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotannin za ku ji cewa ƴan ƙasar Senegal sun bayyana farin cikin su jin cewa shugaba Macky Sall ya ce ba zai nemi tazarci ba a shugabancin ƙasar. Haka zalika kamar yadda kuka ji a shirye-shiryen mu da suke gabata yau ta kasance ranar bikin murnar samun ƴancin kan ƙasar Amurka shekaru 247 cir. Akan haka ne za ku ji mu da wani daddaɗan mazaunin nan Amurka kan muhimmancin ranar ga Amurka da Amurkawa. Kamar kowane daren talata yamma muna tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasanni to amma duka sanan sai a jita zama a sauraron sakon labarin duniya tare da Murtala Faruk Sanyinna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau talata shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da ɗaruruwan jami'an ƙasar domin soma zakulo dalilan da suka jefa ƙasar cikin tarzoma bayan kisan wani matashi a wurin dakatawar motoci. Taron da ya yi a fadar LC tare da hakiman larduna sama da 300 waɗanda tashin hankalin na tsawon mako guda ya shafi ƙananan hukumominsu ya zo ne bayan da hukumomin ƙasar suka bayar da rahoton samun kwanciyar hankali a fadin ƙasar. Gwamnati ta yi fama da tarzoma da sace kayayyakin jama'a tun lokacin da wani jami'i ya kashe Nahel M ɗan shekaru 17 a wani cunkoson ababen hawa a ranar 27 ga watan Yuni a bisa wato a kusa da birnin Paris. Lamarin da ya sake zafafa tuhume-tuhumen da aka daɗe ana yi na nuna wariyar launin fata tsakanin jami'an tsaro. Rikicin na cikin dare a biranen Faransa ya ragu a cikin sa'o'i 24 inji ma'aikatan lamuran cikin gida yayin da aka kama mutane 72 a cikin dare a fadin kasar wanda ya kawo adadin da kusan 300,500. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce gine-gine da dama sun lalace ciki har da hare-haren da aka kai kan ofisoshin 'yan sanda ko na jandarmomi 4 amma ba a sami raunuka ba. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da umarnin rufe ɗaruruwan wuraren shakatawar mata a cikin wata guda wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin tsare-tsare na kange mata daga damar yin aiki da zuwa wuraren taruwar jama'a a ƙasar mai fama da talauci. Ma'aikatar kare haƙƙin bil'adama da yaɗa kyawawan ɗabi'u ta Taliban ta sanar da hukumomi a Kabul babban birnin ƙasar da ma lardunan ƙasar da su gaggauta aiwatar da dokar tare wato dokar ta haramcin da kuma soke lafisin dukkan wuraren gyaran gashin kai na mata. Shedun ma'aikatar ta ce umarnin ya samo asali ne daga wata doka da babban jagoran kungiyar Taliban Hibatullah Al-Hundaza ya bayar. Kakakin ma'aikatar ya tabbatar da sanarwar a ranar Talata kuma bai ba da ƙarin bayani ba. Ma'aikatar ta yi gargaɗi na ɗaukar matakin shari'a akan waɗanda suka karya doka amma kuma bata yi cikakken bayani ba. Tun bayan kwatar mulki a Afghanistan kusan shekaru 2 da suka wuce ƙungiyar Taliban ta haramtawa 'yan mata neman ilimi da ya wuce na aji 6 da umartar mata da yawa daga wato da kuma umartar mata daga ma'aikatan gwamnati da su zauna a gida. Kasamin fada ya barki a yau Talata a yankin Omdurman da ke bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro suke yin amfani da shi domin shigar da kayan aikinsu. Shedun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma na manyan bindigogin artillery a ƙasa kuma an gwazda yaƙi a sassa daban-daban na Omdurman. Rundunar tsaro ta RSF ta ce ta harbo wani jirgin saman yaƙi yayin da mazauna birnin kuma suka wallafa hotunan karikicen da ke nuna matukan jirgin suna ficewa daga wani jirgin sama. Ba kai ga samun martani rundunar soji ba kan wannan lamarin. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyoyin fafutuka a ƙasar Zimbabwe sun kaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da Voting Peace a duk faɗin ƙasar domin ƙarfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali. a daidai lokacin da kasar ke shirin gudanar da zabe a ranar 23 ga watan Agusta. Masu sukan lamirin gwamnati sun yi nuni da cewa yawancin tashe-tashen hankula da suka shafi zabukan baya sun fito ne daga musgunawar gwamnati kan ƴan adawa da magoya bayan su. Prime Minister Chinomona na ɗaya daga cikin dubban waɗanda suka halarci taron farko da wata ƙungiyar masu fafutuka ta ƙarfafa demokradiyya da yin zaɓe na gaskiya ta Zimbabwe ta shirya a Harare. Ƙungiyoyin fafutukar sun ce za su gudanar da jerin taruka na zaman lafiya har 150 a faɗin ƙasar a gabanin zaɓen na ranar 23 ga watan Agusta. A ƙarshe, Ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya Litinin wadda za ta binciki shugabannin Rasha kan laifukan cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022. Sabuwar cibiyar da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin Ukraine ICPA za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin Rasha suka ɗauka na mamaye ƙasar a watan Fabrairun bara. A wani taron manema labarai na bikin buɗe cibiyar, babban mai shigar da ƙara na Ukraine Andriy Kostin ya ce wannan muhimmin mataki ne na tabbatar da adalci a duniya. Kostin ya ce a yau mun taru a wannan lokaci wani mai tarihin gaske, zan ce wani lokaci mai muhimmanci, lokacin da duniya za ta nuna muhimmancin adalci a kai wato a aikace ba a fatar baki ba. Masu gabatar da ƙara daga Ukraine da tarayyar Turai da Amurka za su gabatar da shari'ar aikata laifuka a kan Rasha.
Murtala Faru sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Inda 'yan ƙasar Senegal mazauna jamhuriyar Nijar suka bayyana farin cikinsu da jin cewa shugaba Macky Sall na ƙasar tasu ta Senegal ya ce ba zai sake neman takarar neman kujerar shugabancin ƙasar ba, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Suleiman Mamuni Barma.
A jawabin da ya yi ta kafar talbijin mallakar gwamnati a yammacin jiya Litinin, Macky Sall ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban ƙasa na Fabrairun 2024 ba, duk da cewa kundin tsarin mulkin Senegal bai hana masa shiga wannan fafatawa ba, in ji shi. Falu Gaye, wani ɗan Senegal da ke zaune a birnin Yamai wanda ya nuna gamsuwa da sabon matsayin na shugaban ƙasarsa, ya fara da jan hankali akan maganar mutunta doka.
De se présenter.
Yace cewa yana da ƴancin shiga zabe ba gaskiya bane. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili. Wa'adi biyu kawai zai yi ya sauka. Ra'ayina akan matakin da ya dauka shine cewa hankalina ya kwanta, saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji, domin bayan kowace shekara 10 ya zama wajibi a sake shugaban ƙasa ko kuma sabuwar gwamnati. Haka abin yake a kowace ƙasar
demokradiyya.
Badra Diaw dan Senegal mazaunin birnin Yamai shi ma na daukar sabon matsayin na shugaba Macky Sall tamkar wani yunkurin yayyafa ruwa a wutar rikici da ke ci a ƙasar, saboda halin rashin tabbas din da aka shiga a baya kan hasashen shirin shigarsa zaben da ke tafe. Ya ce wannan mataki abu ne mai kyau. A kowace ƙasa muddin ana son ci gaba, dole ne shugaban ƙasa ya ɗauki matakin wanzar da zaman lafiya. Mu da ke ƙasashen waje, hankalinmu ba zai taɓa kwantawa ba, matsawar ƙasarmu na cikin yanayin hargitsi. To sai dai Falu Gaye na mai gargaɗin ɗaukacin 'yan siyasar Senegal da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya su yi taka tsantsan, saboda a cewarsa jawabin na Macky Sall na ɗauke da wasu bayanan da ya yi a dunƙule. Saboda haka kokowa bata kare ba, musamman idan aka yi la'akari da kalubalen shari'ar da ke gaban jigajigan 'yan hamayya. Ya ce a jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukuncen shari'a. Abin da ke nufin yana da wata manufar koyi, saboda haka ni ban ba shi yarda kwata-kwata ba. Mafi kyau shi ne a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi, domin 'yan Senegal ne yake da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su, ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba.
Shugaba
Macky Faisal wanda ke gab da kammala wa'adin mulkin sa na biyu na karshe ya aiwatar da gyaran fuska wa kundin tsarin mulki a shekarar 2021 abinda ke nufin daga yanzu shugaban kasa zai yi mulkin tsawon shekaru 7 so ɗaya tak a maimakon shekaru 5 so biyu matakin da ya haifar da dambarwa hada da kazamar tarzoma domin a tunanin ƴan hamayya take-take ne irin na yunkurin tazarce kamar yadda ƴan magana ke cewa sai ne sanin hauka zub da miyau Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma sai rahoton mana gaba daga nan Amurka. Yau 4 ga watan Yuli ita ce ranar bikin zagayewar ranar da Amurka ta kwace ƴancin ta daga Turawan Ingila shekaru 247 da suka shige. Kuma tun ajiye ne ake ta gudanar da shagulgula da shirye-shirye iri daban-daban. Akan haka ne muka zanta da Alhaji Garba Suleiman mazaunin Boston a nan Amurka. Dangane da mahimmancin wannan rana ga Amurka da Amurkawa kamar yadda za ku ji.
Yau kamar take sallah a nan a wurin Amurkawa.
Haka.
Saboda nuna murna da farin cikin su game da independent hutu da aka ake yin shi kowane shekara. Yau 4 ga watan July. Ana celebrating tun jiya aka fara wato wannan murna da suke yi akwai wasanni iri-iri more especially kamar ma wasan wuta
na'am
wato wanda ake cewa a turance fireworks gwamnati ta kan kashe makudan kuɗi ko ina a birnin tarayyan America jahohi kamar a local communities ana ta wannan wasan wuta a wannan rana waɗansu ma suna yi kafin wannan rana wato tun jiya ake fara wannan bukukuwa kuma mahimmancin wannan rana ga Amerikawa saboda nuna farin cikin su da kwatan kan su da suka yi a hannun wato iyayen gidansu wanda suka mulkin mallaka wato Ingila turawan Ingila da suka zo suka mallaki
na'am
America wato da su suka zo suka yi founding din colonies guda 13
na'am
yau wajen tun 247
shekaru 247
da bakwai
na'am
suka yi wannan mulki
na'am
to dalilin da ya sa ma wannan mulki da suka yi har turawan Ingila suka sanya ma waɗansu garuruwa sunaye cewa kamar garuruwan da ke can a Ingila kamar su anguwanni kamar su Oxford Bedford Medford Roxbury Dorchester Cambridge duk sunaye ne na garuruwan abin to duk America ba inda babu waɗannan sunayen titina da anguwanni
na'am
to Amerikawa suna inganta wannan rana da murnan ganin cewa sun karɓi mulkin su so duk shekara da ta juyo ta kewayo a rana mai kamata yau ana wannan bukukuwa wani lokaci shugaban ƙasa yakan yi ma mutanen ƙasa jawabi
to madalla kaɗan daga cikin hiranmu kenan da Alhaji Garba Suleiman madacin samanaka dangane da mahimmancin ranar samun ƴancin kan Amurka ga su kansu Amurkawan da kuma Amurkan. Masu haruka da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Alhazan bana da suka fito daga jihohin Katsina, Zamfara, Kaduna, Niger da ma jihohin Sokoto da Kebbi da sauran jihohin da ke arewacin Najeriya masu fama da kalubale irin na rashin tsaro sun gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah maɗaukakin sarki akan wannan matsala. Bincike da ya nuna cewa alhazan waɗannan jihohi sun nuna damuwa akan wannan matsala. Da 'yan bindiga masu fashin daji da satar mutane domin neman kuɗin fansa al'amarin da ke neman daidaita tattalin arziki na waɗannan yankuna. Alhaji Salele Gambo, wanda ya zo aikin hajjin bana daga jihar Katsina, ya ce sun gudanar da addu'o'i ne domin neman sauki daga Allah.
Tun zaman da muka yi da na Madina, mun yi kwana takwas, mun yi addu'o'i, Allah ya ba jihar Katsina zaman lafiya, Allah ya ba ƙasa zaman lafiya, mu koma yadda muke da. Haka zaman da muka yi na Madina ɗin nan ma kullum na Makka kai, kullum muna kwana haramin Makka, muna yin karatun Alƙur'ani, muna yin addu'o'i. Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya Katsina, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Neja, Kaduna, waɗannan jihohin su ne suka fi kowane jihohi shiga cikin matsala. To muna addu'a Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, wannan mutane Ubangiji Allah ya shiryar da su. Allah ya shiryar da su, Allah ya mana maganin su.
Kamar canjin jami'an tsaro da shugaban Najeriya ya yi, kana ga an ɗauko matakin shawo kan wannan matsala?
To ai ka san daga fara abu ba za ka yanke hukunci ba, tun da gaba ɗaya ba su wannan abu da aka yi gaba ɗaya ba a yi kusa wata ɗaya ba. To mutum kuma shi ba za ka yanke masa hukunci ba, ka ga kamun ludan shi. Muna jira mu gani nan da wata ɗaya, idan muka ga canji, abin ya fara canza, to gaskiya wato kwalliya ta biyo kuɗin sabulu.
Alhaji Ibrahim Wakala shi ne sakataren ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, ya ce ya zo aikin hajjin wannan shekara ta 2023 ne domin gudanar da addu'o'in saboda yankinsu na cikin tashin hankali na waɗannan 'yan fashin daji.
Gaskiya in ma ka samu wanda ma ke zan kusa in ce addu'a ta kawo shi nan bai wuce ni ba, don mu ke ganin fitintunu da bala'o'i da ke faruwa na waɗannan mutane, saboda duk abin da ake kusa akan idon mu yake akan kunnen mu yake. To addu'o'in mu shine fatan Ubangiji Allah ya kawo muna ƙarshen su, Allah ya kawo muna iyakar su. Kuma wannan gwamnati da Allah ya sa muka ya tsaya muka zaba muka kuma jagoranci talaka suka zaba, muna addu'a kyakkyawan addu'a zuwa gare su, koda ba su so Allah ya karkato da zuciya su, saboda ga aikin tsaron nan shine talaka zai samu daman da zai yi noma ya samu abin da ya ci, bai damu da hidimar gwamnati ba, sai dai abin da ta ce mai gashi. Masalan tun daga ainihin nan ƙasar Kwantagora ɗin nan, Bangi, Bobi, kasuwar Garba, Kwatankwaro, Karambana, Kumbashi, to especially Karambana ɗin nan tana cikin halin matsanancin wuya.
Amma sakatare, da gaskiya akwai garuruwan da babu kowa yanzu a
mana. Maganan gada nake da kai, ni ba wai wani ne ke gaya mana ba, abinda na sani ne ka sama da gari kusan 30 yanzu babu mutane. Za ka ji barayin nan sun taso sama da mashin 500 sun taso, inda suka ce za su tunkara sai sun kai wajen nan, ba su da ja da baya. Kuma kamar abin da ya faru a Kumbashi 'yan kwanakin baya, kusan mashin 500 ya taso suka ce Kumbashi suka yi, kuma yadda suka zo Kumbashi a nan ne suka yi muna asarar jami'an tsaro wajen mutum 6, inda aka kashe da komandan da wani mataimakin shi da dai sauran ma'aikatan nasu. To duka irin wannan mun sha gani.
Lawali Muhammad Badarawa daga jihar Zamfara ya ce ƙaramar hukumar su ta shinkafi na cikin tashin hankalin 'yan fashin dajin, a saboda haka ma ya ce ko baya ga shi kansa ya nemi alhazai 'yan uwansa da su yi masu addu'o'i na musamman.
Abin da nake roƙo ni ga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayina ɗan jihar Zamfara, mai kishin jihar Zamfara, gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a Zamfara, mu especially shi local government mu shi, duk ina roƙon Allah zai sake zo a cikin local government din mu. Ina roƙon su don Allah su taimaka mana da addu'a na zaman lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, kuma ya ba mu zaman lafiya na ɗorewa.
Wato akwai matsalar rashin tsaro da ta'addabi.
Akwai matsalar rashin tsaro sosai kau, sosai da sosai. Mu officially ainihin hanyar nan daga ƙauren namo da zuwa Shinkafa local government, hanya ce wadda take sananniya kuma an daɗe ana ta'addanci akan hanyar nan, amma har yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar mataki.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a Najeriya ke cewa suna ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsala. Alhaji Sa'idu Ibrahim Mainon Kwantagora, shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Niger, wanda shi ma ya zo aikin hajjin banar, ya ce addu'ar alhazan ba wai yana nufin sun yanke ƙauna daga ɓangaren gwamnatin Najeriya ba ne.
Ai, ai ita gwamnati ai duka dama shi musiba in ya zo ai wajen Allah ake komawa ai ita dai gwamnati tana nan ne ita ma a matsayin ta aiwatar da aikace aikacin ta ba wai ta
ga mutuna neman taimako daga Allah
Allah ai Allah gaba ɗaya shine wanda za a koma gare shi a nemi taimakon shi ya yaye musiba in musiba ya zo saboda haka ba yanke kauna kawai bane eh taimako ne ake nema ga Allah ita kanta gwamnati ai za ta ji dadi cewa ƴan ƙasa sun koma suna roƙon Allah Allah ya dafa Allah ya taimaka a kawo ƙarshen wannan matsala so ba ni tsammani ya zamanto kamar yake kauna ne wallahi ya ka kika ga gwamnati dai dukkan alƙawarin da dukkan gwamnatin ta yi dukkan tun daga sama har zuwa jaha shine mai da hankali akan harkan tsaro kuma ko kafin mu dai muna nan mun ga lokacin da shi mai girma gwamnatin Niger yayi meeting da jami'an tsaro duka na jaha kafin shi ma ya tashi zo wannan aikin haji so kuma a ƙasa ma gaba ɗaya gashi mun kuma ga irin gwamnati irin sabon gwamnatin Zamfara yanda yake kira ga sauran gwamnonin da ke da alaka da jihohin da ke da wannan damuwa irin Katsina Niger da Sokoto da su zo su hada Katsina su hada kai ayi wato abinda ake cewa operation lokaci guda so kaga dai duka dai abin da ya damu kowa ne kuma kowa yana ta bakin kokarin shi saboda haka dama harka ne da ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmawa alhazai sun zo nan inda za a yi addu'a a karbi addu'an sun yi addu'a kaga sun bada gudunmawar su suna kuma addu'o'i na Allah ya yi ma shugabanni da aka zaba jagora tun daga shugaban kasa gwamna da sauran su duka sannan da aka zo aka yi aikin umra a wajen dawafi ne ga nauni na ga Allah zawo suna addu'a kwarai da gaske akan maganin harkan tsaro din nan bayan sun yi suna ƙara sanarwa kafin ma a shiga cewa kowa hoyayi kuma ana ta yi sannan da aka je arfa duk inda dai aka je lalle ana zawo sun yi wannan addu'o'i sosai na musamman saboda haka ba abin da zamu ce sai Allah ubangiji ta'ala ya karshe wannan addu'o'i da aka yi gonace kuma a gonatance ta taki dantse tare da jami'an tsaro a ga cewa an kawo karshen wannan
a lokacin bukukuwan babbar sallah na wannan shekara dai manyan sarakuna guda biyu a jihar Niger wato Kwantagora da kuma Mina sun janye gudanar da duk wasu shagulgula na bikin sallar domin nuna alhini ga wannan matsala ta ƴan fashin daji da suka addabi yankunan nasu Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Makka Saudi Arabia
Tumadalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni
wasanni a takaice
Soma da kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 23 da ke wakana yanzu haka kasar Morocco kasar jamhuriyar Niger ta samu shiga wannan kwambalar inda take a rukunin B da ya hada Egypt ko Misira sai kasar Gabon da kasar Mali da ita jamhuriyar ta Niger a wannan rukunin kasar Mali ce ke kan gaba a wasa daya tilo bayan da tawa Gabon kashin rogon mai mantuwa ci 3-1 ta biyu jamhuriyar Niger da Misira da ke da maci 1-1 kowanne su bayan sun yi kunnen doki a karawar su ta ranar Lahadi da ta gabata ba wanda ya ci kwallo raga sai kutal a rukunin na bi ita ce kasar Gabon da ta sha kashi 1-3 a hannun kasar Mali za a shafe zufa a koma aiki a wannan rukunin a ranar 1 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu kasar Gabon za ta buga da kasar Egypt yayin da kasar Mali za ta buga da jamhuriyar Niger ko biyoyin da suka yi na 1 da na 2 da mana uku a wannan kwambalar ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta yan kasa da shekaru 23 za su wakilci nahiyar Afirka a wasannin Olympic na shekara 2023 da za su wakana a birnin Paris na kasar Faransa har yanzu dai muna jagoriyar ta Niger inda ake gab da kammala wasannin kwallon kafa na rukunin aji na biyu ko league national inda ake mako na 16 ko mako biyu kenan kamin a kammala kwambalar ta wannan shekarar ta bana a rukunin A an
Entente FC ta watalwa biyu da daya sai Wambai ta yi 3-3 da AS Renaissance. Dan gurmu tawa Abzen FC 3 da nema sai Etoile Filan tawa AS Zam 1 da nema a wannan rukunin na A na Kwambalar League National ta Jamhuriyar Niger ta kullun kafa. Ta farko ita ce Renaissance da maki 31 ta biyu dan gurmu ta tawa da maki 30 sai ta uku talwa da maki 26 ta hudu Entente ta doso da maki 23 sai ta biyar AS University ne maki 23 ta shida AS Zam da maki 27 Etoile Filan ta Zandar da maki 18 ta takwas Wambai ta Maradi da maki 16 ta tara Ni'ima ta Difa da maki 14 ta goma Abzin ta Agadez da maki 14 a rukunin B na Kwambalar ta League National ta kallon kafa ta Jamhuriyar Niger ta wannan shekara dan kasawa ta wa Avenir 3 da nema sai ta Gor ta wa AS CDK ta birnin Kwarni 4 da nema Burja ta yi 2-2 da Zumunta Athletic Club Lantarki ta yi shakashi banza da 3 a hannun Etoile Rouge ta Tallage Nasara ta yi banza da Kandaji a wannan rukunin na B na League National na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger na wannan shekara ta bana ta farko ita ce ta Gor Provincial Club ta Doso da maki 32 ta biyu Zumunta Athletic Club da maki 29 ta uku dan kasawa ta Maradi da maki 27 ta hudu Etoile Rouge ta Tallage da maki 25 ta biyar Lantarki FC da maki 24 ta shida Kandaji Sport ta Yamai da maki 21 ta bakwai Nasara Athletic Club ta Agadez da maki 19 sai ta takwas Burja ta Maradi da maki 19 ta tara AS CDK ta birnin Kwarni da maki 13 ta goma Avenir FC ta Tilabiri da maki 10 ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a yau talata ne ta bada sanarwar amincewa da wakanar kofin kwallon kafa na club a birnin Jeddah na Saudi Arabia daga ranar 12 zuwa 22 ga watan Disamba na wannan shekara hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta dauki wannan matakin ne na wasannin club na duniya na kwallon kafa bayan ziyarar filayen wasanni a Saudi Arabia da ta ce ya gamsar da ita wannan karon na bana shine na karshe na kofin kwallon kafa na club na duniya da zai hada kungiyoyi guda 7 tun da karo na gaba zai wakana a shekara ta 2025 a kasar Amurka kuma zai hada kungiyoyi 32 ne a karshe kusancewa shi ko dan kasar Faransa Marcus Thuram dake buga club din Mönchengladbach ta kasar Jamus a yau ne ya sauka a Milan a kasar Italiya domin gudanar da bincike na asibiti da zumar rataba hannu da club din Inter Milan na kasar Italiya Marcus Thuram ya kawo karshen kontragirsa da club dinsa na Mönchengladbach na Jamus a karshen wannan wata na June na wannan shekara Haruna Mamman Bako na birnin Kwarni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwarni a Jamhuriyar Niger
to madalla da labarin wasanni ne muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice
a takaice a yau talata shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gana da daruruwan jami'an kasar domin soma zakulo da lidan da suka jefa kasar a cikin tarzoma bayan kisan wani matashi a wurin tsayawar motoci taron da yayi a fadar Elysee tare da hakiman larduna sama da 300 wadanda tashi hankalin na tsawon mako guda ya shafi kananan hukumomin su ya zo ne bayan da hukumomin kasar suka bayar da rahoton samun kwanciyar hankali a fadin kasar Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta bada umarnin rufe daruruwan wuraren shakatawar mata a cikin wata guda wanda shine na baya-bayan nan a jerin tsare-tsare na kange mata daga damar yin aiki da kuma zuwa wuraren taruwar jama'a a kasar mai fama da talauci. Kazamin fada ya barke yau talata a yankin Omdurman dake bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan. Yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da take hamayya da shi wato bangaren rundunar tsaro ta RSF suke amfani da shi domin shigar da kayan yakin su. Shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-haren ta sama da kuma manyan bindigogin artillery a ƙasa kuma an gwabza yaki a sassa daban-daban na birnin. Kungiyoyin fafutuka a kasar Zimbabwe sun kaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da Vote in Peace. A rufaɗin kasar domin ƙarfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali a daidai lokacin da kasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 23 ga watan Maris. Ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya Litinin wadda za ta binciki shugabannin Rasha kan laifukan wato kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022 sabuwar cibiyar da ke birnin Hague na kasar Netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin Ukraine za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin Rasha suka dauka na mamayar kasar a watan Fabrairun bara
Kuma sauraro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sani na da ya karanto labaran duniya. Da Julie Legration da ta bada umarni. Kuma injiniyan namu na yanzu Tawo Sharif ke fatan zamu waye gari lafiya. Sai da safen ku.